Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin manhansi a yau ranar Juma'a 29 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a wani yunkuri na tabbatar da zaman lafiya, wakilan dillalan shanu a garin Umuachieze na jihar Abia sai zaman sulhu da hukumomi sun kashe wani makiyayi da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen makon da ya wuce. Haka kuma za ku ci cewa a jamhuriyar Nijar, ma'aikatar agaji ta gargaɗi jama'a da ta gaggauta janyewa daga wuraren da ke kusa da ruwa domin riga kafin abubuwa da ke iya biyo bayan ruwan sama da ke tafkawa a 'yan kwanakin nan. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan, ga Hafiz da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A karan farko cikin makonni, Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, da kuma yankin Chernihiv, a wani abin da Ukraine din ta yi zargin ɗaukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Kyiv da makamai masu linzami guda 6 daga tekun Bahar al-Aswad, inda suka raunata mutane 15, 5 daga cikinsu fararen hula. Ukraine ta ce ta harbo ɗaya daga cikin makamai masu linzamin, amma dakarun Moscow sun kai hari a wani sansanin soji a ƙauyen Lutiv da ke wajen babban birnin ƙasar, inda suka lalata wani gini gaba ɗaya tare da lalata wasu biyu. Gwamnan yankin Kyiv, Oleksiy Kuleba, ya danganta hare-haren da ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan ƙasar da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya fara a shekarar da ta gabata, kuma Ukraine ta yi bikin jiya Alhamis a karan farko. Kuleba ya shaida wa gidan talabijin na Ukraine cewa tuni Ukraine ta gurguntar da shirin Rasha kuma za ta ci gaba da kare kanta. Jiya Alhamis, ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane 7 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran. Mafi akasari zaftarewar ƙasa da ta zubar da taɓo mai zurfin mita 4 a wani ƙauye da ke yammacin babban birnin ƙasar Iran. Ambaliyar ruwan da ta faru a kusa da Tehran dab da tsaunin Albaz na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin ƙasar Iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane 22. Hotunan bidiyon ƙauyen Imam Zadi Dabud da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna wani matashi da taɓo ya lullube yana makale a jikin falwaya yayin da wani tarkashen ruwa mai gudu ke wuce shi. Jim kaɗan bayan lamarin, an ga katanga na rushewa. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Iran ta ce mutane 6 ne aka tabbatar da mutuwarsu a ƙauyen, tare da 9 sun jikkata yayin da wasu 14 suka ɓace. A cikin sanarwar da suka fitar sun ce an kwashe sama da mutane 500. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping sun yi tattaunawa mai tsawo jiya Alhamis a daidai lokacin da ake ta takun saka kan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi za ta kai Taiwan, wadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Zhou Lin ya yi gargaɗin cewa za ta fuskanci tsauraran matakai. A wani taron manema labarai, wani babban jami'in gwamnati ya ce shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama dangane da yankin Taiwan. A cikin takaitaccen bayanin kiran da aka yi na tsawon sa'o'i 2, fadar White House ta ce shugaba Joe Biden ya jaddada cewa manufa Amurka bata canja ba, kuma Amurka na matukar adawa da yunkurin haɗin gwiwa na sauya matsaya da ake ciki ko kawo cikas da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun Taiwan. Wannan shine magana ta waya ta 5 tsakanin shugabannin tun bayan da Biden ya ɗare kan karagar mulki a 2021. Beijing tana ganin tafiyar ta 'yan majalisar dokokin Amurka zuwa Taiwan a matsayin ta saba wa manufar Washington na ƙasar China ɗaya da ya amince da Beijing a matsayin gwamnatin China ɗaya tilo.
Kafin mu kawo muku sauran labaran duniya, za mu fara da rahotonmu na farko. A wani yunkuri na tabbatar da zaman lafiya, wakilan dalalan shanu a garin Umacheze na jihar Abia sun yi zaman sulhu da hukumomi kan kashe wani makiyayi da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen makon da ya wuce. Daga Umuahia ga rahoton Alphonsus Okoro Igwe.
Dillalan shanu da ke garin Umucheze na ƙaramar hukumar Umunnoji ta jihar Abia sun yi zaman sulhu da hukumomin jihar bayan zanga-zangar da matasa 'yan arewa suka yi a ranar Asabar da ta shige kan kashe wani makiyayin da 'yan bindiga suka yi. To ko me suka tattauna?
Sunana Hussein Muhammad Bello, sarkin zango kasuwar shanu Lokanta. Ya abin da muka yi tana mun je mun zama chairman mun ga masa damuwar mu, kuma mun ga masa iya abubuwan da muka asara, kuma mun ga masa cewa lalle gwamnati ta tabbatar cewa akwai abu da suka yi akan sosai mutane da suka asara da kuma waɗanda wanda ya rasa ransu domin ya ɗauki sabo ya isar ma gwamnati, kuma a yi kokari a tabbatar da an kawo tsaro.
Alhaji Awal Hamman da ke sakataren kasuwar shanu ta Lobanta na garin Umucheze ya yi ƙarin haske.
Mun samu zama a nan Umunnoji da gwamnatin kasu. Wakilan gwamnatin jihar Abia sun zo kamar shi chairman da gwamnatin barista Ifani Madu da kuma shi ɗan majalisa wanda ke wakiltar Umunnoji da gwamnatin barista Okegwe da kuma shi commissioner yaɗa labaru na Abia State Honorable Ezechi Kamnayo da kuma sarakunan gargajiya na Umunnoji da gwamnatin da kuma mu wakilan arewa da kuma masu aikin hannu na kasuwan Umucheze Market mun haɗu a wannan zaman. Kamishin jihar Abia ta bakin wakilanta sun jinjina mana sun ba mu hakuri da abubuwan da suka faru da na baya har zuwa wanda ya faru na baya na yanzu, kuma sun nuna bacin ran su shi gwamnati misali shi gwamnati ya hauke zai bazu ya nuna bacin ransa da abin da ya faru ya ce muna zaman lafiya shekaru da shekaru a wannan gurin ba ta samu irin wannan asalin ba, amma 'yan ɓata gari wanda sun ga cewa muna zaman lafiya sun shigo cikin su haka sa fitina tsakanin mu da 'yan community da muke zama da su, don haka mu ba wa waɗanda abin ya faru hakuri da kuma samari mu yi ɗin kenan ba su afuri insha Allah a ita gwamnatin Abia za ta ɗauki mataki a kan wannan abin kuma bai fara kasa ke aukuwa ba. Jami'an tsaro suna nan a wurin wanda suka bada shaida cewa za su bi kadun wannan abin da ya faru kuma insha Allah za su samu wanda suke wannan al'amarin duka.
Banda wannan sun yi magana a kan batun biyan diyya.
Ni magana biyan diyya wanda suka ce a kawo a rubuce a rakewa gwamna za a zauna a kai zai san abin zai yi a kai.
To yanzu wani hali ake a nan kasuwar shanu ta Lobanta da kuma kewayen ta?
Mun ba wa ainihin matasan mu hakuri akan yi hakuri tun da gwamnati ta ce tana so ta tsaya da kan wannan al'amari, su kuma sun ba mu yarda sun yi hakuri suna jira su je abin da za mu gaya musu daga bakin gwamnati.
Daga bisani na nemi tsokaci akan wannan batun daga kwamishinan yaɗa labarai na jihar Abia barista Ezechi Kamnayo, amma ban ji motsinsa ta wayar tarho ba. Alphonsus Sokori Igwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alphonsus Okoro Igwe, yanzu kuma ga Hafiz ɗauke da sauran labaran duniya.
Ƙasar Afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa, yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da ƙarancin kuɗaɗe. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta ce tana fuskantar ƙarancin kuɗaɗe na dala miliyan 960 domin ci gaba da gudanar da ayyukan jin ƙai cikin watanni shida masu zuwa. Shugaban sashen yaɗa labarai na WFP a Afghanistan, Philip Krob, ya shaida wa BOA cewa rashin kuɗin da hauhawar farashin kayayyaki yana nufin an tilastawa WFP ta ɗauki tsauraran matakai a farkon wannan shekara da rage ayyuka zuwa mafi kankanta daga watan Yuni zuwa Agusta, nan da wani ɗan lokaci kaɗan, da mai da hankali kan taimako ga mutane miliyan 10 waɗanda ke fuskantar buƙatu masu barazana ga rayuwa na gaggawa sosai. Hukumar agajin ta ce kusan 'yan Afghanistan miliyan 19, fiye da rabin al'ummar Afghanistan, na fuskantar matsanancin yunwa. Ana buƙatar bayar da kuɗin cikin gaggawa don sayo da kuma adana kayan agaji a sassan ƙasar waɗanda suka zama ba za a iya shiga a lokacin hunturin sanyi ba. Da alama an dakile babban yunkurin da ƙungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida ke yi na faɗaɗa ayyukanta daga Somalia zuwa Habasha, a cewar wani babban jami'in sojan Amurka. wanda yake yayi gargadin cewa kungiyar ta'addancin na shirin kara kai har-har a watanni masu zuwa. Kusan mayakan Al-Shabab 500 ne suka fara tsallakawa gabashin kasar Habasha makon da ya gabata, inda suka fafata da sojojin Habasha kan iyaka. Kididdiga Amurka ta yi nuni da cewa watakila sun kusa cikin kasar Habasha kimanin kilomita 150 kafin a dakatar da su. A bayyane yake cewa 'yan Habasha sun shawo kan wannan kutse. General Stephen Townsend, kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka mai barin gado, ya bayyana haka yayin wata ganawa da kungiyar marubuta tsaro da ke da headquarter a birnin Washington jiya Alhamis. Haka zalika jami'an Habasha jiya Alhamis sun tabbatar da cewa an dakile harin na Al-Shabab. Shugaban yankin Somali na Habasha, Mustafi Umar, ya shaidawa manema labarai cewa jaruman sojojinmu sun dakile wani shiri da kungiyar Al-Shabab ke aiki da shi a kalla shekara guda, tare da fatattakar mayakan da suka aika zuwa Habasha cikin kwanaki uku.
A gaida Muhammad Hafiz Bawalle, mai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Niger, ma'aikatar agaji ta gargadi jama'a da ta gaggauta janyewa daga wuraren da ke kusa da ruwa domin riga kafin abubuwa da ka iya biyo bayan ruwan saman da ke tafkawa a 'yan kwanakin nan. Wakilin murya Amurka a Yamai, Salamun Munabarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a jajibirin shiga da manar bana, ma'aikatar hasashen yanayi ta ba da sanarwar hangoyewar tafkar ruwan sama fiye da shekarun baya a bisa la'akari da girman tasirin illolin canjin yanayi a nan Nijar, abinda ka iya haddasa ambaliya a wurare da dama. Kamar yadda bayanai yake nuna, ruwan da aka tafka daga tsakiyar watan na Yuli kawo yau ya janyo asarar rayukan mutane da dabbobi da dukiyoyi. Jihar da magaramce aka bayyana a matsayin mafi fuskantar wannan bala'i, inda milimita sama da 200 suka sauka a wuni guda kawai a ƙauyen Hamdara. A taron manema labaran da ya kira, shugaban ma'aikatar agajin gaugawa Direction General de la Protection Civile, mamba a kwamitin haɗin gwiwa na COVAC, Colonel Bubakar Bako, ya yi ƙarin haske akan halin da ake ciki.
An ba ruwa ya samu na fannar da sun kai wajen magidanci 5,835. Su a kimanin mutum ɗan adam 48,843 suna wannan harkar ambaliyar ruwa ya shafa. Kuma inda dai vraiment harkar ya ƙara ɓaci, mutum 21 suka rasa rayukansu. In cikin waɗannan mutum 21 akwai mutum 10 da cikin ruwa ne sun ka shiga, cikin tabka ne yara suna zuwa suna shiga, ko ku ka zo ka tabda tabki ga yanayi yana gudu, ka ce kai ba ka tsaya ka yi sarari ko da ya ƙare ƙarhi ne sai ka ce sai ka shiga.
Wannan yasa kwamitin COVAC ya soma jan hankulan al'umma da yin takatsantsan a matsayin rigakafi.
Masu bulaguro, in an ka kai hanya ruwa sun ka tare, a tsaya haruwa su gudana. In kai jigla ne kake yi da motar ɗaukar fasanja, in ka kai ga ruwa ka tsaya. In mota ta kanka ce in ka kai ga ruwa ka tsaya. Abin da muke fata kowa ya gane, mu saki hanyar ruwa, mu yi gidajenmu inda babu ruwa. In ruwa sun kawo, mun ga su zauwa, arzikinmu dukiyarmu mu jayeta. Tunda kun ga bisa shema an rasa bisa 608, an rasa ɗakuna 5,537.
Ambaliyar ruwa wani al'amari ne da ke tsananta a kowace shekara a jamhuriyar Nijar, kasancewarta ɗaya daga cikin ƙasashen Sahel, yankin da masana suka ayyana a kan gaban mafi fama da matsalolin canjin yanayi a duniya, irin su kwararowar hamada da zaizayar ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Kafin kuma kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yanzu dai akan batun shirye-shiryen taron COP27 wanda za a yi a watan Nuwamba na bana a birnin Misra. Dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce taron da aka yi bara shine taron da karon farko aka fara tunanin yadda za a samu kudaden da za a aiwatar da ayyukan da ya kamata wajen daukan mataki akan sauye-sauyen da duniya take fuskanta.
Aka samu kasashe kamar misali 40 suka yi dau alƙawura cewa tofa su sun daura damba cewa za su rage fitar da wannan iska ta ita methane din wanda an gano su ne ma suka fi kawo dumamar yanayi din ba wai waccan da aka raina din. So shi sa aka ce an yi murna domin me an samu kasashe da suka kai wani kwatankwaci a 196 to wancan ko magana ta cewa a daina fitar da wancan iska gas ta carbon da sauran kananan da aka gano cewa ba su ne manyan ba wajen kasashe 130 suka dau alƙawari. Shi yasa ake cewa ba a taba samun taro da aka samu nasara a duniya kan kula da muhalli kamar wannan ba, domin an yadda cewa ta duk wancan turanci fa da ake nada ba a zo an yi magana cewa ya za a yi a samar da kudaden da za a aiwatar da waɗannan kudirce-kudircen ba. Da kawai turancin ake zama a yi a fitar da rahoto kawai a tashi a tafi. Amma yanzu a wannan sai aka kuma cewa 2023 ita ce shekarar da za a zo kuma a fara bibiya, wanda da ba a bibiyan cewar me aka yi, ina aka tsaya, me ya faru, ina za a dora. Ta bana da zamu je a birnin Misra na ga shine za a sake dada jaddada alƙawari kuma a ga me ma aka yi da alƙawarin da aka yi. So wannan na ga yana daga cikin muhimmanci da su hukumomin da suke kawo rahoto akan ma'auni da ake da shi na dumamar yanayi suka yi ittifaki akai cewar an samu ci gaba, domin yanzu an yadda kasashe da basu yadda suna kawo wannan matsalolin ba sun yadda.
A wani bangaren kuma babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu albarkatun man fetur APO Dr. Umar Faruk Ibrahim ya ce duk da cewa kasashen Afirka sun yi amanna da batun makamashi mai tsafta, kamata a yi adalci wajen daukan matakin gyara na sauyin yanayi daidai da sakamakon ayyukan da kasashe suke aiwatarwa.
Zan baki misali, wannan iPhone din wurin $100,000 ko $300 ya danganci abin da ake siyarwa. In ka sayi iPhone daya ko da yau ana sayar da mai $100 wanda ake ganin yayi tsada, wato iPhone ɗaya zai sai maka gangan mai 13. Kuma sun yi yanda yau ko ƙauyen ƙayo kaje zaka je kaga cewa kowa yana da mobile, so tilas za ku siya. So mu yanzu abin da muke cewa shine yanzu muka yunkuro zamu zama mu ma kasashe masu industrialization mun ci gaba. Yanzu da zamu fara da aka ce da mu a'a kar ku yi amfani da shi saboda ba shi da kyau. Lokacin da ku kuke amfani da shi kun san ba shi da kyau, amma da yake lokacin tattalin arzikin ku ya dogara ga ma'aikatu waɗanda suke da shan mai sosai, akwai magana ba sai yanzu. Saboda haka mu a APO matsayin mu shine duk yanda za a yi bamu ce bamu yadda da makamashi mai tsafta ba, amma kada a ce za a hana mu amfani da wannan abinda kuma nake son ya daga kashi 100 na lalacewan yanayin aka ce mai da gas da ake amfani da su da coal ya kawo din nahiyar Afirka gaba daya. Gudun mu wanda muka yi na cikin wannan abin shine kashi 3% su kuma kashi 97% ya za a ce mu daina, ko kuma a ce a'a ai yanzu a zo a taru a gyara bacin nan wanda waɗanda suka bata mai sa su ba za su yi ba, sai a ce yanda su suka bata da buda wai ba kowa ya contributing daidai.
A ci gaba da tattaunawa ta da Dr. Muhammad Abbajime, daraktan cibiyar binciken yankuna da ke fama da rashin ruwa na Jami'ar Maiduguri jihar Birnin Najeriya, kuma ya bayyana bukatar da ke akwai ga kasashen Afirka musamman ma Najeriya na kauracewa amfani da leda kamar yadda wasu kasashen suka yi, bisa la'akari da cewa leda na daukar shekaru da dama bai narke ba a cikin kasa.
Probably da su leda yana da illa sosai kuma yana gurbanta muhalli. Duk da cewa mu a nan Najeriya ba mu dauka shi wani abu ba, amma wasu kasashe da suke ketare sun damu sosai matuka, har ya kai ga kasashe an sun dakatar da amfani da ledar da su robobi da sauransu. Dalilin wannan an ma kamar tilasta ma sauran kasashe masu tasowa, more especially wanda suke namu na Afrika. Cikin Afrika kaɗai ina ga bayanai sun nuna cewa wajen kasashe 34 zuwa 35 wanda suka dakatar da amfani da leda. Nan makwabtanmu kamar su Chad, su Niger da sauransu duka sun hana amfani da leda. Kuma a cikin wayannan kasashe mu ma ya kamata muna nan, amma kuma gashi na har yanzu muna amfani da shi.
Sannan bayan fara bincike akan batun makamashi mai tsafta a jihar Kano kuma, Alawiya Baba Musa, shugabar kungiyar AWIFCA, ta ce sun gano wasu mata da matsin rayuwa yake tursasa musu amfani da roba wajen girki, wanda bincike ya nuna cewar yana gurɓata muhalli. To ko menene yasa AWIFCA ta shiga wannan unguwa da ta tsinci waɗannan mata?
Abin da ya ja hankalina shine ita wannan ƙaramar hukuma a ƙananan hukumomi 40 da muke da su, hukumar Nasarawa, ita ta fi kowace yawan jama'a, saboda a yadda idayar da aka yi ta nuna cewa tana da jama'a su kusa miliyan 1. To da muka shiga sai muka ga cewa gidaje da yawa a ita wannan ƙaramar hukuma suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi. Bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara faɗaɗa bincike shine an samu wata unguwa da suke amfani da abin da ake cewa ayafa. Shi wannan ayafa ba wani abu bane face gutsatsar robobi haka da yara suke zuwa su tsuntsunto sai su samu, har ake sai da su, ake auna su a leda-leda naira 20 naira 50 suke amfani da shi a matsayin makamashi. Wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice. To a tambayoyin da muka yi wa waɗannan mutane sai suka nuna mana cewa ai suna amfani da shi ne saboda idan suka zuba shi wuta ta fita shi, sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kaɗan. Maimakon a sai ice na naira 50 da zai maka girki, to ko da icen naira 20 kika yi amfani in kika zuba shi wannan abu na ayafa, tunda ai roba sannan da nan wuta za ta yi ta ci. Akwai gidajen da muka samu su ba sa ma sayan itan, kawai iya wannan robar suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su yi girki da su.
Mai sauraro, duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin a yau. Amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aron rai, za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikacin sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu bai daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Sai da Aisha. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
A karan farko cikin makonni, Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine, da kuma a yankin Chernihiv, a wani abin da Ukraine din ta yi zargin ɗaukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Kiev da makamai masu linzami guda 6 daga tekun Bahar al-Aswad, inda suka raunata mutane 15, 5 daga cikinsu fararen hula. Jiya Alhamis, ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane 7 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran. Mafi akasari zaftarewar ƙasa da ta zubar da taɓo mai zurfin mita 4 wani ƙauye da ke yammacin babban birnin ƙasar Iran. Ambaliyar ruwan da ta faru a kusa da Tehran dab da tsaunin Albaz na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin ƙasar Iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane 22. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping sun yi tattaunawa mai tsawo jiya Alhamis a daidai lokacin da ake ta takun saka kan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi za ta kai Taiwan, wadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Joe Lilin ya yi gargaɗin cewa za ta fuskanci tsauraran matakai. A wani taron manema labarai, wani babban jami'in gwamnati ya ce shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama. Kasar Afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa, yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da ƙarancin kuɗaɗe. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta ce tana fuskantar ƙarancin kuɗaɗe na dala miliyan 960 domin ci gaba da gudanar da ayyukan jin ƙai cikin watanni 6 masu zuwa.
To masu sauraro, da takaitattun labarin ka kawo shi ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Niger, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. ya zama da dukkan waɗanda suka ba da gudummawa ga nasarar wannan shirin. Musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya. Sai kuma Solomon Abo da ya hada mana shirin ya kuma ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.